Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na jamhuriyar Niger akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya samun mu a kodin shoyi a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger suna iya samun mu a wasu tashoshin FM kamar amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalmiya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio dake birnin Kumasi. Masararo Yusuf Abdullahi ne ke muku salama a shirye-shiryen mu na musamman da muke ci gaba da gabatar muku da su a nan ofishin mu a Amurka dake birnin Yamai a dalilin annobar coronavirus. To a cikin shirin za ku ji cewa dakarun kawancin kasashen yankin tafkin Chadi sun kai wani mummunan hari a wani babban sansanin ƴan ta'addar kungiyar ISWAP da kuma ya halaka da dama daga cikinsu. A jamhuriyar Niger kuma wasu ƴan ƙasa ne yake ci gaba da jiran gawan shanu game da wani alƙawari na shugaban ƙasar na ɗaukewa marasa ƙarfi kuɗin wutar lantarki da ruwa. Za mu ji ƙorafe-ƙorafensu mu kuma martanin kamfanin wutar lantarki na ƙasar. Akwai shakuwa bargida da kuma sharhin jaridun Niger, amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Amurka za ta hana shigowa daga kasar Brazil tun ana kwanaki biyu kafin hanin da ta sanar tun da farko ya fara aiki. Wannan ya biyo bayan sanarwar da kasar ta Brazil ta yi na sabon adadin masu mutuwa sanadiyar coronavirus a kasar kulle yomin, wanda a yanzu ya tsara na Amurka. Jami'ai a Amurka dai ba su faɗi dalilin hanzar ta fara aikin dokar hana shigowa daga Brazil ɗin ba, wanda a da sai ranar Alhamis za ta fara aiki. Amma a yanzu daga yau Talata za ta fara aiki. Ma'aikatar lafiyar kasar Brazil jiya Litini ta ce cutar COVID-19 ta kashe mutane 807 cikin kwana guda, mutane 620 ne dai ke mutuwa sanadiyar cutar a Amurka. Kasar China ta ce wasu abu da ta kira jigajigan siyasa a Amurka sun yi kawanya mabatun hulɗar bai ɗaya tsakanin Amurka da China, kuma suna ingiza kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya shiga abin da ta kira wani sabon yakin cacar baka. Da yake magana a bayan fagen taron majalisar kolin kasar wanda aka yi a birnin Beijing Lahadi, ministan harkokin wajen China Wang Wu ya ce wata kwayar cutar kuma amma fa ta siyasa na ci gaba da yaduwa a Amurka, kuma a ta bakinsa tana amfani da duk wata dama wajen suka da kuma bakanta China. Wang ya ce China ba ta da niyyar canza Amurka ko maye gurbinta, kuma ya kamata Amurka ta yi watsi da abin da ya kira mafarkin nan nata na canza China, da kuma taka birki ma jama'ar China masu yawan biliyan 1 da kusan rabi a aniyar nan tasu mai cike da tarihi da kaiwa ga ci gaba irin na zamani. Gwamnatin Trump ta shiga jayayya da China kan batutuwa da dama cikin ɗan watannin nan, ciki har da batun cinikayya da batun fasaha da kuma cutar corona. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki Evariste Ndayishimiye ya ci zaben shugaban kasar Burundi da gagarumin rinjaye bisa ga sakamakon wucin gadi, a yayin da babbar jam'iyyar adawa kuma ke ta kukan cewa an tafka magudi. Hukumar zabe mai zaman kanta Seni ta bayyana abin da ya samu na sakamakon zaben zuwa jiya Litini, mai nuna cewa Ndayishimiye ya samu kashi 69 cikin 100 na kurkun da aka kada. Sannan shi kuma babban mai da shi Agathon Rwasa na jam'iyyar adawa ta CNL ya samu kashi 24 cikin 100 na kurkun. Mataimakin shugaban kasa na daya Gaston Sindimo na jam'iyyar ƴan kishin kasa Tufruna ya tashi da kashi 2 cikin 100 kawai. Nan da nan jam'iyyar CNL ta fara kukawa. Mai magana da yawun jam'iyyar Transmani Rambona ya gaya ma sashin yankin tsakiyar Afirka da muryar Amurka cewa CNL na da alƙaluman da suka tabbatar da cewa Ruwasa ne ya ci zaben. Kasashe biyar waɗanda wasunsu ma sun taka rawa a ƙoƙarin da ake na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan sun gabatar da wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa mai yin marabala ne da tsagaita wutar da aka cimma a ƙasar albarkacin Eid al-Fitr. Suna kira ga duk waɗanda abin ya shafa da su tsora daga wannan matakin. Muna masu sha'awar ganin waɗanda abin ya shafa sun tsora kan wannan hubbasar cikin ƴan kwanaki da kuma makonnin da ke tafi, saboda ba tare da bata lokaci ba a shiga tattaunawa sosai kan Afghanistan da zummar cimma zaman lafiya mai ɗorewa wanda zai kawo ƙarshen tashin hankalin da ake yi a Afghanistan. A cewar takardar ta haɗin gwiwa ta ƙasashen Qatar da Jamus da Indonesia da Norway da kuma Uzbekistan. Wannan takardar ta biyo bayan wata sanarwar da reshen Afghanistan na ƙungiyar Taliban ya yi, cewa zai dakatar da kai hare-hare na tsawon kwanaki uku daga ranar Lahadi. Saboda 'yan ƙasar mu su samu gudanar da shagulgulan sallar Idi cikin sauki da kwanciyar hankali, hukumar masarautar musulunci ta Afghanistan ta yi kira ga dukkan mujahidai da kar su kai hare-hare kan abokan gabanmu a duk inda suke, a cewar takardar ta Taliban. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun kasance a rufe Litini, wacce ke ranar girmama 'yan mazan jiya. To amma ana ganin masu saka jari za su sa ido sosai kan kasuwar Wall Street a wannan satin, ganin yadda ake ta tayar da jijiyoyin wuya tsakanin Amurka da China, da kuma yadda ake ta sassauta matakan takaita zirga-zirga da aka ɗauka don tsaida yaduwar cutar corona.
Tuhu madalla labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. Dakarun rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi sun kai wani mummunan hari a wani babban sansanin 'yan ta'addar Iswap, da kuma ya halaka da dama daga cikin 'yan ta'addar. Daga Abuja, Hassan Maina kenan ya aiko mana da ƙarin bayani.
A wani sabon hoɓɓasa na kawo ƙarshen 'yan ta'addar Iswap, a cikin awanni 48 da suka gabata, rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi ta kai wasu manyan hare-hare a wasu manyan sansanonin mayakan Iswap a tafkin Chadin. A cikin sanarwar da kakakin rundunar Kal Timothy Antiga ya aiko mana, ya ce biyo bayan samun sahihan bayanan sirri da wani jirgin sojin leken asiri na kasar Kamaru ya tattaro bayanan dangane da muhimman sansanoni masu tasirin gaske na Iswap a yankunan da ke cikin Tumbus din nan. Jiragen yakin sojin saman Najeriya da kuma sojojin artillery sun kaddamar da wasu manyan hare-hare masu zafin gaske, yayin da jirgin sojin saman kasar Kamaru yake tattaro bayanai yayin wannan farmaki. A dai wannan farmaki an kashe mayakan Iswap masu yawan gaske, tare da kone wasu sansanoninsu tare da sauran kayayyakinsu da motocin yaki da kuma man fetur da sauran kayan amfani na yau da kullum. Daga bisani kuma a yunkurin ci gaba da dorewar wannan hare-hare, wani jirgin yakin sojin saman kasar Chadi a safiyar jiya shi ma ya kara kai wasu hare-hare a wannan yanki na Tumbus. A cewar masanin tsaro Air Commodore Baba Gamawa mai ritaya, irin wannan nasara da ake samu a halin yanzu alamu ne da ke nuna cewa wannan yaki na dab da kawo ƙarshe.
To wannan ya nuna maka cewa wannan yaki da ake yi da kai ana tafiya tare, kuma al'umara sun canja kwarai da gaske ba kamar yadda suke a da ba. Wannan ya nuna maka yanzu wannan yaki an tashi fafa, ana yin shi bisa haɗin kai, bisa samun jawabai da kuma tafiya kafaɗa da kafaɗa a cikin waɗannan abubuwa da aka yi. Wannan ya nuna maka cewa yanzu ana samun nasarori kwarai da gaske, kuma insha Allahu ina da abubuwa da sun kusan kaiwa ƙarshe a bisa abubuwan da muke gani da jadawalin da muke gani, kuma wannan yaki ana samun nasara kwarai da gaske.
Shi ma Mejo Bashir Gano mai ritaya ya ce irin wannan haɗin kai da ake samu tsakanin sojojin kawancen tafkin Chadin wani al'amari ne da zai kai ga ƙarshen wannan yaki a lokaci kankani.
To kaga haɗin kanin da wayannan ƙasashe, kaga haɗin kanin da ake neman su samu su haɗa ta, to yanzu dai ya kanta mu sosai. To shi sa ake ganin sakamako irin wannan. Duk wanda ka je in kuna yaki, dama abokin ne, kai nemi logistical support ko base na abokin gabanka. Ka lalata shi inda yake ba zai iya samun duk abubuwan da zai iya taimakon shi ya ci nasara a kanka ba. Saboda haka wannan abu da ya yi, wannan abu da ya faru yanzu na wayannan haɗakan ƙasashe, abun yabawa ne kwarai da gaske. Haka dama ake so a yi kowane lokaci. Dama muna faɗi in ta zo ƙarshe za ka duk an samu haɗin kai. Kowa ya gaji a yi a kare da shi.
Kuma kai kana da ƙwarin gwiwar cewar muddin aka ci gaba da haka din za a samu abin da ake son cimawa.
Kwarai da gaske. Ai, idan ana samun intelligence report ga inda wannan logistical base suke da sauran base ɗinsu, a dinga haɗaka ɗinan sai a dinga eliminating masu one by one, ɗaya zuwa ɗaya, sai ga abun ya ƙare. Ai, dama abu da ke son jama nake a gani a irin yadda muke karanta abun ya kusan karewa ne. Shi yasa so dama irin wayannan bases din wanda yake ba ga wato irin wannan sansanin da yake ba san su ba, suna cakoye wani wuri aka zo gane su aka yi eliminating nasu, to sai ga nan da nan an kara mu
dundunar dakarun kawancin kasashen tafkin Chadin dai ta ce za ta ci gaba da kaddamar da irin wannan harhare na ba sani ba sabo har sai ta kawo karshen kungiyoyin ISWAP da ma sauran kungiyoyin ƴan ta'adda a zirin tafkin Chadi baki daya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a birnin kwani kuma na jamhuriyar Nijar mazauna birnin ne suka bayyana wakilinmu Haruna Mamman Bako damuwarsu game da wani alkawari na shugaban kasar na daukewa marasa karfi nauyin wutar lantarki da ruwa sakamakon cutar corona. A cewar su sun gaji da gafara sa basu ga kaho ba.
A jamhuriyar Nijar a wurare kamar garin birnin Kwanni jama'a ne ke nuna rashin fahimtar su game da alƙawarin da hukumomin ƙasar suka ɗauka a cikin ɗaya daga jawaban da shugaban ƙasar Alhaji Isu Muhammadu ya yi wa ƴan Nijar domin yaƙi da cutar mashaƙo ta coronavirus shine ko ɗaukewa ƴan ƙasar masu ƙaramin ƙarfi da ba sa shan wuta da yawa kuɗin wutar lantarki da ma kuɗin ruwa na watanni biyu sai dai a nan garin birnin Kwanni jama'a na cewa gafara sa suke ji amma fa basu ga kaho ba. Alhaji Salisu ne albasa na ɗaya daga cikin su
saboda abubuwa na wanda ba ne ba sun cima kowa kai ko sun darme man kowa kai in dai ba can wanda manya masu dan ƙarhi su an ka dauke ma ba kai ko shekaran je mun biya fakcir ta ruwa da tuta duka mun biya to ba muka kenan inda an kai wani rangwame ba wanda za a ce gashi an yi wa mutane wani mina na ko wani min dai ban gani ba in ba su can manyan wanda alhakin shi ke gare su ba yalla suka ta rike abin su ana ce an yi mata lalle mu kasan mu talaka kasata amma dai shi an ce gomban barzo da dare kwabro ne abinda ka san kana ya dauka nauyi shi ne haka iya ka dauki nauyin shi ba mu sani ba da can na sama wagga magana ta zan da miskila koko nan kasa mu da mu sani ba
mutane da dama da mun hiranta da su akan wannan zancen sun ce murna da suka yi ta za a dauke musu kudin wuta da ruwa na watanni biyu kamar yanda shugaban kasar ya ambata ta koma ciki tare da aza ayar tambaya ko ina ne wannan zancen ya matsayi hukumar sarkaye a niyame ne daga can sama ko anan ne garin birnin Kwanni musuma da Salisu
da farko da naji wannan labari ta kafafin watsa labarai naji dadi kwarai to sai daga baya kuma sai murna ta koma ciki abin da yasa murna ta koma ciki tsarin da naji yana yawo sai naga ba tsari bane wanda ire-iren mu za su amfana da shi banga an rage na komai ba abinda an ka rubuta ga fakacir shine muke biya a da mun yi san cewa ne za a yi an doke mana wuta daya ko kuma an yi mana ragin jikka kaza duk fakacir a shidu ba haka bane mawuyacin abu ne ka samu mutum guda ko mutum biyu ne fakacir kasar jikka uku
Muhammadu Shamsu dalle ni 11 ne bana aikin komai karatu nake a gida na ni ɗaya ne kuma ampul biyu nake da shi ban da komai sai radio da nake dan kada ina saurare duk wata ana rubuta mun jika da wani abu ko 300 to wannan watan da wancan an rubuto mun jika da dala 30 haka naje wallahi ni shelaka da kaina naje na bade su jika da dala 70 na bada aka cire jikar 30 a cire min kudin tambar dala 40 ni dai gaskiya ko da a ce ana rage ni gaskiya ba amun ba
to ni na Abubakar Abiola an ji za mu na sauki akan harkar coronavirus kuma ba mu ga wani ragowa ba akan abun an ci za yayi muna kudin wata biyu abun dai har yanzu muna za muna dawo mun te mun biya fakta ba mu ga wani abun gaci ba da muna murna mun ji dadi ha mun to mun samu ragowa muna kuma ciki
sai dai a cewar Malam Bura Musa Buzu shugaban kamfanin gidan wuta na Nijar karshen birnin Kwanni dangance da wannan alƙawari na shugaban ƙasa na daukewa jama'a nauyin biyan kudaden wuta na watanni biyu yanda jama'a suka dauki zancen ba haka yake ba
lalle mutane a cikin gari suna ta rudan cewa shugaban ƙasa ya doke ma kowa wata biyu na fakture watan hudu da watan biyar na nasara zancen nan ba haka bane tabbas ya dauki alkawali amma ya ce transsocial me yake ni da transsocial duk wanda yake da counter mai girman kilo 3 na gida ba na sana'a ba wanda in aka yi kiyasi za a gane abin da ya sha a wannan watan bai wuce ba jika 3 da rabi da dala 13 ko 14 kenan wannan wanda suke cikin wannan halin shugaban kasa ya dauke musu na wata biyu kuma wannan zai sahi
duka kwantarkin da yake Niger gabaki daya wanda suke cikin wannan yanayin amma mutum koda 51 ya sha to zai biya kayan shi kuma babu cewa kaman in kana da kilowatar 50 gwamnati ta biya ma 50 kin iya so kai ka biya 10 nan kawai ko ka samu duka ne ko ka rasa duka babu biyu daga ciki
yanzu haka dai jama'a na zaman jiran shugaban kasar ya sake motsa waɗanda ya azawa alhakin wannan aikin na rigewa ƴan kasar nauyin biyan kudaden wuta da ruwa na watanni biyu domin watakila su ma su dan dara a wannan lokacin da lamarin cutar coronavirus ta makara tattalin arzikin kasashen duniya Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Kuma madalla karfa a shafa waɗannan shirye-shiryen na musamman na zo muku ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Niger. Za mu sake komawa a jamhuriyar ta Niger. Wurusunonin birnin da magaram sun nuna farin cikinsu da kuma godiyarsu game da kulawar da suka ce al'ummar da magaram ta nuna musu albarkacin watan Ramadana da ya gabata. A cewar fursunonin taimakon da suka samu ya sa sun gudanar da azuminsu a cikin farin ciki da annashuwa. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu Tamar Abari.
Abu Sufyan shine limamin gidan kaso na jihar da Magaran ya ce albasa da sunan su inda yace a shekarar bana jama'a ta taimaka fiye da yadda aka saba
wallahi al'umma sun taimaka fiye da nake tsammani domin na samu shekara kusan 25 ina limancin juma'a ina limancin idi ina zuwa ina wa'azi ina kiran mutane amma ban samu shekara da muka samu taimako mai yawa kamar wannan wani gumba ne wani fanke ne wani waina ne wani tukudi ne wallahi mutane sun fice ma mu ambaci sunayen mutane kan makarantu na mata matan sojoji kan mutanen gari wannan kuma alhamdulillah gaskiya mun samu bangaren taimakon Allah da kuma gudunmuwa da ku bamu da gudunmuwa furkira shi kanshi da kuma gudunmuwa rishta abiyuwa mutane sun dauki gidan kaso kamar gunin abun gudu ne ko ku abin tsoro ko da lokaci da mutum zai taimaka muna bukata wallahi zai taimaka da kaya ne ko da abinci ne ko da zakata dukiya muna bukata al'umma su taimaka mana wallahi ban taba ga shekar dai da muka samu taimako irin wannan shekar ba alhamdulillah wallahi sosai
a cewar limamin gidan yari dai ya hada da kowa da kowa kuma kaddara ce ke kai mutum
domin kai lissafi akwai mutum wallahi mutum wajen difa ne wani mutum wajen maradi ne wajen yamai ne wani mutum wajen tana ne wani a wata shida a shekara ba wanda ta tsoro shi akwai ba dan kasar Niger bane ma sa akwai ma sam ba ma wanda ya taba sani yannan kaso to kaga wannan mutane suna bukatar tallafi suna da karamin karfi
a nashi waje Malam Salifu Abubakar ya ce irin wannan taimako da matukar muhimmanci inda yayi jan hankali da cewar kowa zai iya samun kanshi anan kaddara ce kuma kai mutum
dangance da ƴan kaso gaskiya guri ne wanda ya kamata ce an taimaka an agaza dan an tsare su a guri guda saboda waɗansu laihika wasu waɗansu kuma saboda kadariya guri ne wanda kuma gaskiya hatta annaban Allah annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya samu kansa ci ko mu addini mu ya umarni mu taimaka Allah yake cewa ta'awunu al birri wat taqwa wala ta'awunu al ismi wal udwan me yake taimake kina bisa kan bin Allah da tsoron Allah duk abin da ya zama to taimake kina to mu sanya dukiyar mu sanya kare mu sanya hikima da basira mu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله na taimakon ba matkar ba wannan taimakon ƴan uwan shi musulmi kuma babu wanda zai hudaran cewa wata kadara ba ta kashe wannan gurin ba
kungiyoyin fararen hula ma sun yi kira ga masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu kansu tallafa cewar Sadat Iliya dan Malam wani dan kungiyar horon hula na MPCR a jihar da Magaram
wanda suke da hannu da shuni kan mutane kan kungiyoyi a lura da cewa lalle lalle mutanen nan da suke cikin gidan kaso fi sabilillahi suna da bukatar taimako duk wanda ya zauna a wannan guri ya san da cewa guri ne wanda ana mutukan neman taimako saboda mutane ne wanda suke cikin halin tsari kuma gashi yau halayen condition kin da ake ciki a gidan kasu condition ne wanda duk wanda ya je gani ya san da cewa gaskiya ana bukatar a rika samun tallafi irin wannan mutane kasu di ba kamar idan ana gidan kaso ne kenan zama ne wanda bai gagaru kowa ba wanda iya samun kowa a rika ka musu gudunmuwa da ya dace musamman kungiyoyi masu agaji muna kiran su da su rika tallafawa gidajen yari
Tamar Abari muryar Amurka daga da Magara a jamhuriyar Niger
to madalla yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin sa na kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar shi
ka fara ka ba awa ka sace daren go daren da masu ya zama kai wani goma mola wada ta sai wada ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku yi ta musamman da wasu ƴan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi na asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke na Amerika. Kin mun kammala wannan hira, ina son tambaye ka tambaya ta guda, wani kira gare ka ga matasa musamman ke sauraron da su ma sai suna so su zo na Amerika, suna so su bar gida domin su zo cikin wannan rayuwa da kai kin shekara 20 kana yi, wani kira gare ka na musamman zuwa gare su.
To idan babban tunani da nake yi ga matasa shine cewa su nemi ilimi tun daga gida. Su nemi ilimi tun daga gida, su yi karatu, su kai inda karatun su yake ya kai inda za su huta. Idan suka hito da karatu, wallahi kasar nan kasa ce ta mai ilimi, kasa ce ta wanda ya san ciwon kai shi, kasa ce ta wanda yake da tsinkayen ya gyara goben shi, kasa ce kuma ta mutum mai hakuri. Idan baka da hakuri baka iya ba, in ka zo da wahala zaka wahala, to amma in kai hakuri kai zaka ci mun abin da kake nema. Yara yanzu su kama jikin su, su kama su yi aiki tun daga gida, su yi karatu. Karatun nan wallahi yana da amfani. Su yi karatu su samu digiri, kana shigo. Idan suka samu digiri wallahi duk inda suka tafi, ni na imani da yaran mu abu kamar yaran Afirka, yankin Afirka, wallahi ko da ko suka zo su na Amerika, suna ɗaya daga cikin wanda ga suna kwasa suna nan ai. Suna nan ga suna duk sun samu inda Allah ya sa suka labe. Ilimi Allah ya ba su ilimi. Wallahi dan Nijar in ya zo shi kasar waje, kana sanin yana da ilimi, sai in yi hutu cikin abin nan zaka gansu kullum su ne a gaba. To wannan in suka ci gaba da shi, su bar zancen wannan a zuwa Allahi an musu kuma sai abin su kama jikinsu, su kama jikinsu. In sun kama jikinsu wallahi suka zo sanin Amurka za su iya huta kansu. Abdulaziz, kai ka sani ka san Amurka kamar yadda na kasanta, kana cikin ta kuma kana ga abubuwan da ke da kwai. Amurka kasa ce ta mai kuzari, kasa ce ta mai san kanshi da kanshi, kasa ce ta mai lissahi, kasa ce ta mai zakiya. Wallahi in baka da zakiya kasar Amurka in ka zo komai baka iya hauka. Amma ni na san inda suna da wannan zakiya. In dai ana samu gwamnati yana ba su hanyar da za su iya zauwa nan, in suka zo ko wallahi suna iya hudda kansu. Amma su zo, na yi so su zo da karatu, ba su ba da yanzu zancen ka zo ka kai diga ka nemi kuɗi ka yi aiki ba ɗin aiki irin wannan. A yanzu in ka zo in baka da takarda za ka wahala.
Lokacin ya wuce ba?
Lokacin ya wuce. Yanzu lokaci ne na ka zo ka nemi ilimi, ka zo da karatun ka da iliminka. Wallahi su da kansu za su, in ka zo ka baka da takarda inda iliminka, wallahi su za su neme ka su baka takarda.
Iko Allah, batuna ka yana da ma'ana. Malam Atuba, to wani kira gariga matasa wanda su sun zo ana Amurka, sun yi shekara 10, sun yi karatu, sun kare, suna da degree, suna da experience a kasar nan. Wani kira gare ka gare su idan suna bukatar koma a Niger, kai kana zuwa Niger kana dawo, wasu suna tsoro su koma su makale can. Wani kira gare ka gare su?
To gaskiya a yanzu dai matasan da suke nan, abubuwan da yake wakana a Niger ba zai iya ba dan Niger wanda ke nan dama ya koma gida, saboda kawa tana can daya tana nan ne. Wanda take nan kin tahi kai a bisan ta yake tsaye, to wancan ta gida kamar kokari ne yake dora ta iya da baya, dan abubuwan da suke wakana a Niger zai iya sa wanda take nan ba zai samu tunanin ya koma gida. Me yasa na ga maka haka? Saboda gaskiya magabata wanda suke tafiya da iko yanzu suna nasu bakin kokari. Ina gani Nijar ta sake fuska kuni, in ka shiga kasar lalle ka shiga cikin kasa da ta shiga cikin sahun gaba ita ma a tare da manyan kasashe. Komi ya sake, kana gani rayuwa ta mutane ta sake wannan abubuwa, hanya an yi su, gidaje ana nan ana yin su, ma'aikatu wanda duka suke kawo arziki cikin kasa akwai su. Ba wannan bane ke da matsala wanda ke kake ganin mutane yanzu kamar aikin da ake daukan na mutane wanda suke, akwai wanda sun yi karatun sun kare suna zama suna jiran aikin, ba su samu ba aikin, ba su samu ba a wannan. Yanzu konkurin za a yi, amma shekara ne na ji kamar wani sanarwa da shugaban kasa mutane ya ce akwai ma dubu guda da za a dauka da 500 za a samu wancan cikin harkar likita. To mutane sun suna samun irin wannan labarin. Ka gane wanda suke nan, kamar yanzu ina ko wanda suka yi karatun likita suna ji irin wannan abin. Ka gani in ba dan wannan iyaka da an yi, saboda akwai da yawa wanda za su zabura su ce su dan abinsu da suka yi nan su gani ko suna iya samun aiki. In ana zancen akwai aiki, mutum sai ya tashi ta gida. Amma ba ka bari inda ke da kwai aiki ka kai inda babu aiki tsammanin ka samu. Sai an samu wannan hankalinsu ya kawo lalle da sun san aiki gashi nan a Nijar yanzu ana neman mutane, ana kowa da yayin musu afal dofar a rika tambaye su su rika zawo wanda suke da ilimi na kaza kaza da kaza da suka sani su wasu aiko rezimin su sun san samu aiki wannan sai za a wannan amma in ba ba aiki gaskiya Abdulaziz yara da suke dan fate ba za su iya koma gida a cikin wannan yanayin da sai na sa ta yi tsammanin sun je su samu aiki ko ba su samu ba kuma wanda kaga ya samu aiki irin wannan sai lalle in dogon hannu gare shi
haka ne
ya samu wanda ya saya mushi amma in baka da wanda ya saya maka a cikin wannan tafiyar gaskiya da wuya ko wai gida kace zaka nemi aiki haka
to ginin ka su diyan talakawa wanda ba su da kowa sai Allah wani kira gare ka gare su hita cikin wannan wance wannan matsala da suke da suke fuskanta zaka diyan talaka sun je jami'an wasu jami'o'i na zandar ko maradi ko abin da sun kara karatu ga degree ga komi me suna nan zan suna suna kashe wannan
magabata ne kamata a sake wannan tahil an talaka shi ma dan Niger ne kuma bai nema ba wani shi zama talaka Allah ya ce haka ne ya fito cikin rayuwar shi zai zama talaka amma iya da ilimin shi a bashi wurin shi an ilimi in dan talaka komai talaucin shi in dai yana da ilimi a kai shi wurin da ya kamata ba dan mutum ba shi wannan nashi yana da hanya a dauki wanda bai yi ba ko wanda bai san abu ba dora shi a lokaci ga wanda yake da ilimin dora shi ka wanda su kamata ba dora
Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode daga ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to madalla yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai ka muna sharhin jaridun Niger
mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lancaster wacce ta ruwaito cewa majalisar ministocin kasar Faransa a ƙarshen taron ta na ranar 20 ga watan Mayu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen takardar kuɗi ta SEFA wacce kasashen da take mulkin mallaka a yankin Afirka ta Yamma ke amfani da ita yau shekaru akalla 75 jere ta ce ta hanyar wannan mataki Faransar na son jaddadawa duniya cewa ta sakarwa waɗannan kasashe ragama a shirin su na soma amfani da takardar kuɗin bai daya da ake kira eco to sai dai manazarta na cewa ba za a rasa wata makarkashiyar da ke boye bayan wannan yunkuri na Faransa ba domin takardar kuɗin eco kuduri ne da ya samo asali daga shugabannin kungiyar ECOWAS jaridar Le Républicain na cewa annobar cutar corona ta raba ma'aikata 12,260 da ayyukan su a jamhuriyar Niger Jariyar ta ce matsin tattalin arzikin da annobar ta haddasa ne ya janyo daukar matakin rage yawan ma'aikata ko kuma sallamar su kwata-kwata daga aiki a fannoni da dama waɗanda suka hada da na otel-otel da fannin sufuri da makarantu masu zaman kansu da kamfanoni masu aikin gadi da wasu kungiyoyin ONG har ma da wasu kamfanonin kasar China yayin da a ɗaya bangare annobar ta COVID-19 ta rufe dukkan wasu hanyoyin samun aikin yi a tsakanin watan Maris da Afrilun 2020 jaridar Le Nouveau Républicain ta bayyana cewa an fara nuna shakku game da yiwuwar zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 kafin shuɗewar wa'adin da kundin tsarin mulki ya yi tanadi wa shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu sakamakon wasu tarin matsalolin da suka dabaibaye tsare-tsaren waɗannan zaɓuɓɓuka jaridar ta ce tuni masu amfani da kafafen sada zumunta suka fara ba da shawara don ganin an damka al'amura a hannun wata gwamnatin haɗin kan 'yan ƙasa da za ta nemo mafita suna masu cewa yin haka mataki ne da zai tilasta wa ɓangarori zama kan teburi guda su fuskanci juna jaridar L'Actualité ta ruwaito cewa shugaba Isuhu na Niger ya sallami kwamandan rundunar mayakan saman ƙasar Kanal Bulama Isa Zana daga kujerar da ya shafa shekaru 9 a kanta jaridar ta ce taron majalisar ministocin da ya gudana a ƙarshen mako ne ya ba da wannan sanarwa kuma yake ba a bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba wasu 'yan ƙasa na danganta abin da binciken da aka gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa inda aka yi rubda ciki akan dubban miliyoyin sefa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausar muryar Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai